الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya da'iman wa abadan sabata ga Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a wannan marece na Laraba 17 ga watan Ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda kuma shine 22 ga watan 6 a shekara ta 2016 na lissafin miladiyya. Darasinmu na 17 kenan a wannan wata mai albarka na wato karatun tafsiri da muke yi. A jiya mun tsaya faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Kuma alhamdulillah cikin abinda malam As-Sa'idi yake ambata mana ko wanda muke bi mun gama karanta iya abin da ya shafi wannan, haka ne ko? To wannan ayat da zamu tashi yau dori ne da ci gaba akan abin da ya gabata na wannan aya. Tunda Allah subhanahu wataala ya ce bai kamata ba, ko a ce ba zai yiwu ba, kamar da muka je karanta jiya, shine ma'anan ma kana dinna. Ma kana ma'ana ba zai yiwu ba shar'an wa qadar, mun faɗi wannan jiya. Illa abin da so in gaya mana shine irin wannan ma kana akwai a Qur'ani da yawa. Wani lokacin yakan zo a shar'an wa qadaran, wani lokacin yakan zo kuma qadaran, wani lokacin ya zama shar'an kawai. A wannan ayar ya zo yana nufin mustahilun shar'an wa qadar, ba zai yiwu ba a ƙaddarance a halicce Allah ya sa annabi daga cikin annabawansa ya zama zai yi irin wannan da'awa, ya ce mutane su zo su bauta masa banda Allah, ba zai yiwu ba. Shi ne kaunin la yakhluqu Allahu mithla hadha an-nabi la yumkin. A shar'an kuma dama a shar'ance ba abinda Allah ya yarda da shi bane, shine dama ai abinda ake nufi da irada ta Allah shar'iyya, shine abinda Allah ke nufinsa ya yarda da shi zai bada lada a kai. Allah ko ai ba zai bada lada ba, zai yarda a ce annabinsa kuma ya zo ya ce a bautawa shi kansa annabin a bar Allah. Don haka shine abin nufi kaunan wa qadar. Ma kana takan zuwa Qur'ani tana nufin kaunan, kamar yadda Allah yake cewa wa ma kana rabbuka nasiya. To wannan kaunan ne, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yiwu ba ya zama cewa mai mantuwa ne. sannan takan zo kuma shar'an kawai ba kadaran ba kamar da Allah yake cewa makan Allah yu'adhibuhum wa anta fihi kaga wannan in ya ga dama zai iya yin ta'dibin kaunin amma kuma wannan ba zai yi ba saboda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki wannan abu Allah ba zai iya yi shi ba shar'a to amma wannan aya misali ce akan abin da zai zama kaunin ne wa shar'a saboda tabbatar mana matsayin manzanni cewa sako suke isarwa daga Allah kuma ba su ake bautawa ba kuma kamar yadda ba zan abauta musu ba haka ba za su kira abautawa wasu wanda ba su ba to shine wannan aya da zamu tashi akan ta yau sai Allah yake cewa wala ya'murukum kuma ba zai umarce ku ba an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina arbaba ba zai umarce ku ba ma'ana laysa minal mumkini kadhalika baya cikin abin da zai yi annabi da za a aiko ya umarce ku ku riki mala'iku wan nabiyina arbaba wani zai ce anan daga cikin harkoki na balagar malamai da suke ambata a larabci nan an yi takdimin mala'iku akan annabawa ko tare da falalar annabawa akan mala'iku da maganganun malamai dai akan wannan mas'ala amma annabawa mutlaqan sun bi mala'iku daraja gun Allah sabanin malamai da suka yi akan salihul bashar salihul bashar sauran mutanen kirki daga mutane banda annabawa shin za su fi mala'iku ko ba za su fi mala'iku ba wannan da tattaunawa tsakanin malamai amma tunda ba ita ce maganar ba anan mukallita an gabatar da mala'iku akan annabawa a jeri akwai wani tsari na malaman balaga da suke kira al-ihtiyajul ma'nawi bukata ta jera ma'ana ta kansa tartibi ya canza suka ce nan an gabatar da mala'iku ne akan annabawa in mun lura da cewa ana zancen uluhiyya ne abinda za a rike shi a bauta masa shi ku abinda ake bauta masa mutane sun fi bautawa abinda ba ganin sa ake ba kun ga Allah madauki gaibi ne ko to a cikin wannan abinda zai biyo gaibi haka mala'iku kafin azokan dan adam don haka akan fara da abin da yake ashaddu dukhulan fil ghaibi kafin ambaci wanda yake ba gaibi bane kaga annabawa su ba gaibi bane mutane ne ana ganin su mun fahimci abin shi yasa in ana zancen wa za a bautawa akan fara ambatan mala'iku kafin a ambaci annabawa a wannan abin da suke ce ma al-ihtiyaj al-ma'nawi wa qad yakunu lafdhiyan ahyana to shine Allah madauki yake cewa ba za su umarce ku ba har yanzu ko yi wato su ce ku riki mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban iyayen giji mun yi magana hatta je mun maimaita to duk inda aka ce arbaban kuma ana zancen bauta to alihatan ake nufi haka yake a cikin littafin aqida kaida ce ta malaman aqida duk inda kaga rabbu aka sa kuma min dunillahi ko yad'u min dunillahi to ana nufin ibada ba kawai addu'a ba to haka nan rububiyya in tazo in ana zancen bauta to ana zancen ma'anar ta uluhiyya ba mujarradin maganar haƙƙin rububiyya na al-khalqu war-razqu wal-imatatu da sauransu ba wannan dai na san kun san shi to sai Allah ya ce ay'murukum bil-kufri yanzu shi wannan annabi zai umarce ku ai ba zai yi ba ya umarce ku sun ce wannan istifhamin na nafi ne ma'ana ai la yumkinu li hadha an-nabi aw li ayyi nabiyyin min al-anbiya an ya'murakum bil kufri ba'da id antum muslimun ace ya umarce ku da kafirci bayan ku kun kasance musulmi malamai sun ce wannan kufrun anan yana nufin al-kufr al-mukhrij min al-milla li'annahu qabalahu al-islam tunda an fadi musulunci bayan sa ace bayan ku kun zama musulmi to ace menene kishiyar zama musulmi kafirci dan haka nan kufrun ana nufin al-mukhrij min al-milla wannan kuma ya nuna ibadatu ghairi llah shirkun mukhrij min al-milla bautar wani wanda ba Allah ba da ittikhazin sa a rike shi a matsayin ubangiji da za a bauta masa to kafirci ne fita ne daga addini wannan kuma har yanzu yana shigar da mu wata mas'alar da yawa masu bid'o'i sukan kawo shubuha akan abinda malaman sunna suke karrarawa a littafansu suke tabbatarwa dangane da cewa imani da rububiyya la yakfi lil mar'i an yakuna muslima. Kun san wannan ai, mun yi maganar nan da fadi a karatun mu na kashfu shubuhat, kuma wannan littafin musamman na kashfu shubuhat wuri ne dama da za a daddale wannan matsala. Saboda Malam Muhammad bin Abdul Wahhab, al'ummar duniya mutane da yawa da suka saba masa a fahimta sun tuhume shi da cewa ya dora ayoyin da Allah ya saukar akan kafirai ya dora su akan mumine. In kuma ta mun yi wannan zancen a wancan darasi, kuma abin da ya zo ya bayyana babu wani abu da yake bako wanda ba a cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba. Abin da ya bayyana shine duk mutum in yayi imani da cewa Allah ne mahaliccinsa, Allah ne mai arzuta shi, Allah ne mamallakinsa, Allah ne ke gudanar da rayuwarsa, wannan yayi tauhidi ta bangaren yadda da wannan abin da ya shafi rububiyya. Amma kuma ba shi kadai ne abin da zai cancanta masa ya zama musulmi ba, saboda wannan maganar Allah, imani da cewa Allah shine mahalicci, shine mai arzutawa, shine mai gudanar da rayuwa, to waɗanda ba musulmi ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato mushrikan da suke bautawa gumaka, duk sun yarda da haka. Ashe me ake bukata kafin mutum ya zama tabbataccen musulmi? Sai ya zama ya yarda ba zai bautawa kowa ba sai Allah, wanda wannan shine ake nufi da tauhidi ta bangaren mai uluhiyya. Kun fahimci wannan abu? To a wannan zancen kun ga ana maganar ashe idan mutum ya musulunta, to in ya riki annabi ko ya riki mala'ika yana bauta masa, to zai kafirta. Wannan abin nasi ne a wannan ayar ko ba nasi ba? Uru-uru yake. Ashe kenan qad yakunu al-insanu kafiran ba'da kaunihi musliman, in yayi mai in ya siffantu da wannan sifa ta cewa ya riki wani abu wanda ba Allah ba, ko mala'ika yana bauta masa, ko wani annabi yana bauta masa. Kun fahimci wannan zance ko baku fahimce shi ba? Wannan bi ghadin nazar an, ba tare da lura da cewa shin wannan mutumin ya yarda wannan abin da yake bautawa din ya kudurta a zuciyarsa cewa shine mahaliccinsa ko ba shine mahaliccinsa ba? Wannan ba zancen da ake biki. In dai ya yarda yana bauta masa, ko ya kudurci rububiyya ya bashi ko bai bashi rububiyya ba, kafirci ya zo. Kun gane bambanci wannan zancen? Don masu kawo shubuha a wannan, musamman za ka san masu harkar ɗabi'un sufaye da shi'a, suna ta masuki da wannan shubuha, suna cewa ai bautar mutum ga wani abu don ya bauta wani abu, ko ya masa sujada, ko ya masa yanka, ko ya alwashi, ko bakance da sunansa, in dai bai kudurci a zuciyarsa cewa wannan rabbu bane, cewa wannan Allah bane, wannan mahalicci bane, wai ba komai, ai girmamawa ce. Kun fahimci? Ai kuna ji suna faɗin wannan kamar da Khomeini yake cewa wai da zaka samu dutse, dutse in kai masa sujada, in dai baka yi itikadin cewa dutsen nan shine Allah ba, to ba komai a kanka. To kaga wannan ya nuna ashe dama galibi su masu waɗannan hanyoyi sukan bi wannan kofofin ne, su sassare waɗannan ayoyin na tauhidi, saboda su bada kofar wasu da suke girmamawa koma bayan Allah, su ma a rika ba su irin wannan haƙi da ake baiwa Allah. To nan Allah ya mana nasi akan cewa bautar mala'ika zai zama kafirci bayan mutum ya musulunta, zai kafirta. Bautar annabi, kun ga dai annabi, annabi girma ne da shi, musamman kuma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to ko shi aka bautawa aka bar Allah, to kafirci ya zo. Kafirci kuma ba karami ba, kafirci mai fidda mutum daga addinin musulunci baki ɗaya. Kun fahimci wannan zancen? To mu karanta maganar Malam Sa'adi. Malam Sa'adi yake cewa wa hadha ta'mimun ba'da takhsisi, wannan ta'mimi ne, bayani ne na gama gari da ya game komai bayan ku an yi takhsisi. Me yake nufi? Ai can a baya a waccan ayar da ta gabata Allah ce wai ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi, shi kenan shi kadai ko? To ai tafsisi ne. To nan kuma sai aka yi ta'mimi, aka shigar da cewa da mala'iku da kuma annabawa, ba iya annabi guda ɗaya ba, shine abin da ke nufi hadha ta'mimun ba'da takhsis. An fahimci abin? Ai la ya'murukum
bi ibadati nafsihi mun gani a ayar farko kenan ba zai umarce ku da ku bauta masa shi kansa ba annabi wala bi ibadati ahadin min al-khalqi haka nan kuma zai umarce ku da ku bautawa wani daga cikin halitta ba min al-mala'ikati ko mala'iku wan nabiyina ko annaba kun ga wannan ai umumi ne kun gane abin da ke fiki to sai ce wa gairihim da makamantan su sai ce ay amurukum yanzu shin zai umarce ku bil kufri da kafirci ne ba'da id antum muslimun bayan ku kun kasance musulmi dan me zai umarce ku da kafirci menene umarin ya kafirci bautawa mala'ika da bautawa annabi tambayar dama anan ita ce menene ake nufi da bauta shin bauta na so mu faɗi wannan magana kafin gama wancan zance da ne akan magana bambanci tsakanin wanda ya imani da rububiyya bai imani da uluhiyya su abun wadancan masu sufanci da shi'a da makamantansu ba ina nufin wai ajin su daya ba amma dai suka ai duk sun yi tarayya wajen sukan mazhabar malam Muhammad bin Abdul Wahhab wajen wannan fahimta cewa mutum zai iya imani da rububiyya amma kuma ba musulmi bane gashi kuma Qur'ani cikin Al-Qur'ani Allah madauki ya ga mana kurukuru wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wa ma'a dhalika lam yakunu muslimin da zaka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa me za su ce Allah ne amma kuma duk da haka sun ce Allah shi ya halicci sammai sun ce Allah shi ya halicci ƙasa an tambaye su ma wane ne ya halicce ku za su ce Allah ne to amma kuma da aka ce la ilaha illallah sai hankalin su ya tashi aj'alal alihata ilahan wahida kuma akan haka suka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna ga ma'anar la ilaha illallah shine su daina bauta waɗannan gumakan su kuma abinda suke nufi da bautar gumakan nan menene duk wanda suka halarci darasin mu na kashfu shuhad basu manta wannan ba insha Allah me yasa suke bauta gumaka yawwa li yuqarribuna ila Allah zulfa dan suna daukar cewa ai gumakan nan ba wai asalin itatuwan bane ba wai asalin menene kirare da aka hada ko kuma dutsen da aka dauko aka gina mutum-mutumi aka sa masa suna ba a'a masu sunan da aka sanya wa wannan gunkin sunan su ake nufi da bautawa mutanen kirki ne bayin Allah ne waliyan Allah ne salihai ne sai aka sanya wa wannan mutum-mutumi da mutum ya jejeje ya dauko itace ya sassako ya zo ya hada shi sai ya dauki sunan wancan mutumin waliyi sai ya dora ma wannan gunki ya ce wannan wali ne kun fahimci wannan abu a lokacin da suke wannan bautar su yi sujada su yi yanka su yi duk abin da za su yi wa suke hararowa ita ko ku sunan mutumin sunan mutum kun fahimci wannan abu a shekenan duk abin yana tashi yana komawa zuwa ga abin da malamai suke kira taqdisul ashkhas kaddasa da tsarkake wasu ashkhas a ware su a ba su matsayin da Allah bai ba su sai a dauki cewa kai mutum miskine kana ganin cewa ai kai miskine ne ba ka da komai a wurin Allah ba ka da kofar da zaka je wurin Allah direct wai sai ta hanyar sine za ka wannan abu wai a je sama ba tsani to tsanin kenan sai a sa waɗannan salihan bayi da annabawa to anan abin da Allah madauki ke gaya mana shine wannan riƙon na annabawa da mala'iku in za a yi shi to an kafirta kun fahimci wannan ne ko ba a yadda cewa mala'ika rabbu bane ko ba a yadda cewa annabi rabbu bane maganar rububiyya daban dama babu mai dangana rububiyya ga wani wanda ba Allah har kafirai duk kafirai komai kafircin mutum ya yadda Allah ne mahaliccinsa ko bai yadda da sunansa Allah ba zai ce akwai wani karfi da ya fi kowa shi ne ya halicci komai da komai kun gane wannan wannan kuma dai mun sha zancensa a wancan wuri to Allah muke ce ay amurukum bil kufri ba'da id antum muslimun sai ce hada ma la yakunu wannan wani abu ne da ba zai kasance ba wala yutasawwaru ba za ka iya imagining dinsa ba za ka iya suranta shi a kanka kai kintacen cewa wannan irin abu zai iya faruwa ba min ahadin daga wani mutum wanda mannallahu alaihi an yasdura menene aha to wala yutasawwaru an yasdura min ahadin ba zai yi ba a ce ya faru shine ma'anar yasdura ya zama ya faru min ahadin daga wani mutum wanda mannallahu alaihi bin nubuwati Allah ya masa baiwa da wato annabta wanda Allah ya baiwa annabta ai shi fi kowa nesa da a ce yayi wannan irin abu haka ne sai ce faman qadaha fi ahadin minhum to nan kuma mallan sa'idi ya dauko mana wani fiqihu daban da za a fahimce shi daga wannan aya. Yanzu kun fahimci kuma kun yadda kuma kun amince cewa annabawa kammalallin mutane ne ko ba haka ba, mun yadda. To ashe kenan in har irin wannan abu ba zai yi ya fito daga gare su ba, to kamalarsu ta kai kamala ta matsayin mutuntaka a matsayinsu na dan adam. Don haka duk wanda ya soke su shine nan yace faman qadaha fi ahadin minhum, duk wanda ya soki ɗaya daga cikin su bi shay'in min dalika da wani abu daga irin wannan, faqadirta kaba ithman aziman wa kafara kufra ko wa kufran wakhima, to duk wanda ya soke su ashe kenan bautawa annabawa menene suka ne gare su. Kun gane abu, duk wanda ya bautawa annabi kada ya dauka ya girmama annabin, a'a ya soke shi. Mun yi magana akan kiyaye wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi janabar tauhidi jiya ko da nasoshi da roƙon da ya Allah ya tsare shi daga a ce a bauta masa. To ya za a yi kuma mutum ya zo ya ce ai shi mai san annabi ne, mai san manzon Allah ne, kuma yaje yana bautawa manzon Allah. Allah madaukaki tun a suna ya shawarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake so a kira shi, a kira shi annabi mai mulki mai sarauta, koko a kira shi abdan rasula, me ya zaba shi a bashi abdan rasula. To wani gani yake yanzu ka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ma wai kai kafirci, dan kuma wannan shine nassin alqur'ani. Wannan duk hanyoyi ne na guluwi da wuce iyaka. Ya kamata mutum ya fi girmama alqur'ani sama da duk wata fikira da ya fito da ita shi ko wani nasa ya fito da ita. Duk abin da zaka faɗa ba nassin qur'ani ba, fikira ce, wani ne yayin tunani yake ganin ya kamata. Har magana da muka fara jiya ta maganar ilimin gaibi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani bai sani ba, wanda zamu zo wutar insha Allah mu kulkule magana sosai akan wannan. Duk magana ce ta kokarin ga Allah ya faɗi abu, mutum kuma yana ganin dan me Allah zai ce kaza, sai ya makalkale wani abu wanda yake aqallu ma yaslu ilayhi shine a ce su ba sunansa. To in kuma ba ku manta darasin mu na bara ba, maganar ya kamata a ce wanda duk wanda muka yi wannan darasi da shi ya zama ya fahimci, ba za a yi masa wayo da wani nassi ba. Duk wata magana da Allah zai faɗa a Qur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa a hadisi, mu duba mu gani mu kamace ko mutashabi. In mutashabi, in mutashabi a ce me hukuncin mutashabi? An yuradda ila al-muhkam. Yawwa, don haka ashe kenan in ka samu wata aya tana nuni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi, ko an bashi wani matsayi da ya fita daga matsayinsa na dan adam, an bashi matsayin ubangiji, me zaka yi? Sai ka ce wannan mutashabi ne, li'annahu la yakunu sarihan. Allah ba zai kira manzansa a matsayin Allah ba, tunda ko ba zai kira shi bi sarihil lafzi ba, to menene mutashabi ne? Idza kana mutashabihan me za a yi kenan? Fa yuraddu ila almuhkam, sai a mili shi zuwa ga ayoyin muhkamat da Allah ya faɗa kurukuru, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Ba za ka zo ka kama wannan aya ta suratul jinni illa man irtada min rasulin, ka ce shikenan ai ya isa dalili an bashi gaibi ba. Wannan abin da menene mutashabi, ya za ka yi da shi? Sai ka mai da shi wurin muhkam da ya faɗa ƙuruƙuru wanda baya ɗaukar wata fassara a banda guda ɗaya. Ai kun gane dai wannan abu. To a kowane babi haka za ka yi, duk wanda zai ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai menene dan an bauta masa, menene dan an roƙe shi kaza da kaza, sai ka ɗauko nassoshi da Allah maɗauki ya hani a bautawa annabi, musamman wannan ayat da muke yi. Sai ce hada, mun gama wannan ko? Sai ce faman qadaha fi ahadin minhum bi shay'in min dhalik faqad irtakaba ithman azima, to ya hawhawi ya aikata zunubi babba, wa kufran da kuma kafirci, wa khima mummuna, shine wakhim abin da yake bashi da kyau. To muje a aya ta gaba, Allah subhanahu wataala ce wa idh akhadha Allahu mithaq an-nabiyyin, ai kakan hango sai Allah subhanahu wataala ce wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Wa idh, ya Muhammad ka ambata yayin da, ma'anan asali ana qaddara uzkur ana, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah na gaya masa ne ka ambata a wannan alqur'ani, ka gaya wa mutane id, yayin da akhadha Allahu, Allah ya riki mithaqan nabiyyin, alqawarin annabawa, alƙawarin annabawa nan an yi itlaqin annabawa wal muradu bihi al anbiya wa atba'ul anbiya umuman min haythul mithaq amma a ƙarshen ayar qat'an ba annabawa ake nufi ba atba'ul anbiya ake nufi kamar da zamu zo mu ga me Allah faɗa ƙarshen ayar Allah ya ce ka tuna ko ka ambata kai yayin da Allah ya karbi alƙawari daga annabawa menene alƙawari lama ataitukum min kitabi wannan lamun ta kasance kamar rantsuwa ne ma din nan kuma malamai su wasu su ce mausula ce bi ma'ana allazi wasu kuma sun ce shartiyya ce kuma dai tafi in an ce shartiyya din tafi zuwa ga wannan ma'ana malam sa'adi ma shartiyyan ya dauka mun ga fassarar ta da ya maimaita yasa in a madadinta mun zo karanta zamu ma'ana la in ataitukum min kitabi mun gane wannan abu shine asalin ma'ana in ka dauke ta shartiyya ka sa in a mahallin ta za ta yi ma'ana Allah ya rike alƙawari daga annabawa menene wannan alƙawari lalle wallahi in ataitukum min kitabi na ba ku littafi wa hikmatin da kuma hikima mun yi magana akan hikima ana nufin sunna ko ana nufin ma'rifatu asrarish shari'ati duk wannan yana cikin ma'anoni thumma ja'akum rasulu sannan wani manzo ya zo muku manzon nan musaddiqul limama aku yana gaskata abin da ke tare da ku malamai sun tattauna me ake nufi da musaddiqul limama aku yana daukar ma'ana biyu an musaddiqul limama aku min alkutub ya zama manzon ya zo yana gaskata abin da ke tare da ku na littafai yace at-taura gaskiya ce ma'ana akwai littafi da Allah ya saukar wa annabi Musa sunansa at-taura wannan tabbace gaskiya ce ko kuma a ce injila ita ma gaskiya ce wannan ita ce ma'ana farko ma'ana ta biyu ita ce gaskata abinda suka fada cewa zai faru ma'ana Allah madaukaki ya bamu labarin cewa waɗancan littafai sun bada labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كنونا علم أنك يا بامو لابالي سيوا أسكنوا أنت اللي تفاي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا نم مكتوبا yajidunahu maktuman kuma akace indahum akace kuma fit tawrati wal injili kuma jinna abu to malamai suka ce idan kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo to kuma yazo da yazo mutabiqan li hadhal wasfi to wannan ya nuna wannan ma wata gaskatawa ce da aka yi wadancan littafin kuma sannan ya nuna har yanzu cewa wannan littafin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma gaskiya ne don haka dama haka littafin Allah suke yusaddiqu ba'daha ba'da wannan gaskata wannan alqur'ani ya gaskata at-taura da injila cewa da gaske Allah ya saukar da littafai masu wannan suna sannan injila da at-taura sun gaskata alqur'ani to wannan shi ma menene musaddiqan liman ma'akum din ne dan haka musaddiqan liman ma'akum ta iya ma'anar jumlatan cewa littafan mu gaskata cewa littafan nan Allah ya aiko su ko kuma abin da aka faɗa a ciki na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi an gaskata shi Allah ya sa duk fahimci ko ne to sai ke cewa musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi lalle za ku yi imani da shi wannan shine jawabin shartan an ce in manzo ya zo muku ma'ana in an ba ku littafi naku sannan kuma wani manzo ya zo yana gaskata wannan abin da ke cikin littafin naku ko yake gaskata littafin nan naku me za ku yi latu'minunna bihi wannan nassi ne akan cewa wajibi ne da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya aje nasa addini ko an bashi wani littafi ya aje da littafin da addini ya zo ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine alƙawarin da Allah ya dauka akan annaba wannan shi yasa nace mana me a wannan alƙawarin annabawan su ma sun shiga kun gane wannan abu kun fahimci wannan ma'ana duk wani annabi da yazo ya samu wani annabin a bayansa da yazo ma'ana kai yazo a gabansa akwai annabi yana nan da littafin da Allah ya saukar masa to sai kuma wani annabin ya zo daga baya shi ma an bashi littafi me ye wajibin wannan annabin na farko ya yi imani da wannan annabi muddin ya yarda cewa Allah ne ya aiko shi shi ma ga nasa littafin to sai ya yi imani da shi sai ya zama ya tafi a ƙarƙashinsa za su yi aiki wannan idan an samu musharaka a zamani ke wanda kun ba a samu sharaka a zamani ba, kun ga suwa ake magana kenan a tiba'u ana zancen su mabiyansu. Kun gano ne, shi yasa nace wannan alƙawarin an karɓe shi ne daga annabawa, amma ana nufin wa annabawan da mabiyansu, domin mabiyansu za a dora mu hukuncin wanda ya juye baya kamar da zamu zo. Allah ya sa kun gane. To sai ki cewa la tu'minun nabi, za ku yi imani da shi, wala tansurunnahu, kuma za ku taimaka masa, fi ada'i risalatihi kenan, wa fil jihadi ma'ahu didda aduwwihi, duk wannan yana shiga cikin ma'anar taimakon, taimaka masa akan isar da sakonsa, taimaka masa akan wanda ya yake shi, ku taru ku yake shi. Qala, sai Allah ya ce, a aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri, Allah da iko yake. Wancan zancen farkon kawai a gaya mana Allah ya karɓi mithaqi akan annabawa, ya isa ya nuna mana girman abu, amma bai wadatu da wannan ba, sai Allah ya ce, sai da aka ce da su, suwa su annabawan, a aqrartum, kun yadda, kun tabbatar da wannan a kanku, shine i'tirafi, amma shine iqrari, kun yi i'tirafi, kamar mutum ya confess, ya yadda da abu a kansa. Wa akhadtum ala dhalikum isri, kuma kun karbi alkawari na mai nauyi, shine isr, asalin isr shine ash-shay'u faqil, to nan kuma ana nufin al-mithaqul ladhi ukkida bi shay'in faqil, wato alkawarin da aka karfafe shi da wani abu mai nauyi, tunda kun ga sakamako na mai nauyi an faɗa daga ba, da haka shi yasa Allah mukki sai ce kun yadda kun karbi wannan alkawarin nawa mai nauyi. Qalu, waɗannan annabawan dukkaninsu suka ce aqrarna, mun yadda, mun tabbatar. Qala, sai Allah ya ce fashhadu, to ku shaida. Abubuwa nan muka samu a cikin ayat don Allah, mu koma mu gani. Wa iz akhadha Allahu mithaqa, mithaqi kawai ya isa ko lama, akwai rantsuwa a ciki, biyu kenan ko, sannan me a na banji ba a wannan ayin daban, lama din ta shiga a ce tu'min, sannan la tu'minunna, aka ƙara wata lamun din ita ma, cewa lalle wallahi za ku yi imani da shi. Wala tansurunnahu, tansurunnahu ba ya tsafinta kawai akan abin nan la tu'minunna ba, sai aka ƙara mata wata lamun din ta ta taukidin ta daban, sannan kuma aka tambaye su a qarartum, kun yadda kun tabbatar, suka ce a qararna, dan Allah wace shaida ce ba a samu ba akan mutane, kowa an samu shaida akan sa, wajibi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya jama'a, yanzu idan Allah ne subhanahu wa ta'ala fa yake ba mu labari akan annabawa, annabawan da ya aiko su kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gaba ɗayan su, su aje komai nasu su bi shi, to yaushe kuma za a samu a ce a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga wani shi ma wai ana cewa sai manzon Allah ya bi shi? Kun fahimci wannan hadarin wannan abu? Wannan ruguza gaba ɗaya addinin musulunci ne, wannan fikira ɗin ba za mu gaji ba, sai mun nanata wannan zance cewa barin addinin musulunci ne wannan magana. Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke, annabawa ne kun ga irin maganar da Allah yake musu, to yaushe kuma wani wanda ba annabi ba? Kuma sannan yana ƙarfafa mana, ashe ba zai yiwu ba a duniyan nan mutum ya zo ya yi musulunci, ya ci nasara a musuluncin, a ce wai zai shiga aljanna ba ta hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. In manzo wanda Allah ya taɓa bashi saƙo, dan malamai suna cewa wannan kada ka ce an ce annabi, ka ce iya annabawa banda manzanni, hadda manzanni, duk manzo, duk girman manzo dole ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine samansa, tun daga irin alƙawarin da aka gaya musu. Saboda malamai sun ce kullu nabiyyin rasul, kullu rasulin nabi, kowanne manzo annabi ne. Don haka shi yasa sai Allah ya dauko basic point din da ya hada su baki ɗaya, shine nubuwa. Don haka tunda aka ce annabci, to har manzanni sun shiga ciki. Da cewa aka yi wa id akhadha Allahu mithaqa ar-rusuli, to shine kila zaka iya fidda annabawa a ciki. Amma tunda aka faɗi asalin ginshikin abin da ba za ka zama manzan ba sai da shi, shine annabci, to duk manzanni sun shiga, dukkan annabawa sun shiga, cewa ba zai yiwu ba annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai face sun yi imani da shi, sun kuma taimaka masa. Wannan shine umarnin su. In ba sa nan ya zo, to mabiyansu dole ne su aje saƙonsu su bi. Kuma wannan kuma shi ma menene, wata ƙarfafawa ce da Allah ya yi, cewa ana gaya wa ahlul kitabi, ya ku alkitabi na meye za ku ce ba za ku bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam gashi ana saukar da alqur'ani akan sa kuna nan kuna gani musamman yahudawa da suke madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun ce ai annabin larabawa ne ba annabin mu bane isra'ila sai a ce to gashi ai Allah ya karbi wannan alƙawarin daga dukkan annaba har da naku cewa in wannan manzon ya zo gaba ɗaya a taro a watsar da wancan sako a bishi kun fahimci abu kun ga wannan shi ma ilzami ne mai ƙarfi a kansu to sai Allah subhanahu wataala ya ce akhadtum aqarrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqarrna sai Allah ya ce fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ma kuma ina tare da ku akan shaida akan haka ku duba girman wannan abu abinda Allah zai ce ku shaida ni ma ina tare da ku a shaida wannan abu ma'ana kenan Allah in ana da mazancin shaida قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ تتند الله مكي سنيشيني أكبر شهادة أبو تو كاقا أمك تاشي نيمان شهيدة ما تاسا تاي شهيد كما كما تو كو يامثا إن يبام لباري وانا شهيدة تتائسا بل لنتنا أسي ياتي وانا ييران سوا قهوات أن كلمو مما سنوي yace ku yanda suka yanda kuma yace ku shaida suka shaida kuma shi ma ya shiga tare da su aka shaida wannan abin yana da girma malamai suka ce wannan aya tana cikin manya-manyan ayoyi da suke nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu je sai Allah mun yake ce faman tawalla ba'da zalika wanda ya juya baya bayan wannan ma'ana bayan wannan me saki da shaida da duka فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ to wadannan sune fasikai to nan shine malamai suka ce anan qab'an annabawa ba za su yi wannan ba in annabawa an kore musu wancan zance ma na farko su zo su kira wasu su bauta musu domin babin aula kuma a ce ga maganar su zo su bi wani manzo kuma su ce sun ki mun fahimci abin da haka ba annabawa ba za su yi wannan abin ba ashe kenan su wa ake nufi atba'ul anbiya daka shi yasa nake ce mana wannan alƙawari an karbe shi ne daga wa annabawa amma ana nufin annabawan da kuma mabiyansu to zumu je mu bi nasin malam sa'idi kafin nan alfisqu a wannan wuri Allah ya ce fa ulaika humul fasiqun annan alfisqu ana nufin alfisqul akbar kun san fisqu shi ma ana kasa shi kashi biyu akwai fisqul ma'siya akwai kuma fisqul kufr fasikanci ba dukkan fasikanci a Qur'ani ne yake nufin fasikanci da ba kafirci ba wannan ana nufin fasikancin kafirci kun gane saboda tawalli kaucewa wannan alƙawarin kafirci ne domin ƙaryata manzo ne kin karbar abin da aka aiko shi da shi a Qur'ani lafazin fasikanci yakan zo da ma'anar fasikancin ma'siya kamar da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wannan fisqu ma'siya ne ba fisqul kufur ba wannan kuma a wasu wuraren Allah subhanahu wataala da yake fadar fa amma alladina amanu wa amilu salihat yake cewa suratu sajda yace wa amma alladina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malu wa amma alladina fasaqu fama'wahum an-nar kun gani kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha to kaga wannan ya nuna khuludi ne fil nar zuwa ne mai khuludi a wuta kuwa kafiri don haka wannan lafzun fisqun ana nufin fisqul kufri la fisqul ma'siya an fahimci abu to wannan ma shine wanda ake nufi anan faman tawalla ba'da dalika fa ulaika humul fasiqun ay humul kafirun yau to mu je nasan sai yukhbiru ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana bada labari أنه أخذ ميثاق النبيين وعهده شوى ياكر بي الكورين النباوة بمبجي تكان الأهد والميثاق شوى الميثاق شيني أبين دا أكايش كمر أن أولي دي إجي أصبو دس أنا ننسى الأهد زي إذا ما مجرد أهد الكوري كمن وعد أما أكاشي ميثاق تو ينا نكر في دد جي كما شيما أهد يافي كما وعد مجرد وانا دي كوي ما قلقني ما لمين وجم فرقي واسكان وانا دوان Allah madauki yana bada labari yayin da ya karbi alƙawarin annabawa wa ahdahumul muakkad da alƙawarin su dai wanda aka karfafe shi bi sababi ma a'atahu da sababin abin da ya ba su min kitabillahil munazzal na littafin Allah da aka saukar wal hikmati al fasila da hikima wadda take rarrabewa bainal haqqi wal batil tsakanin gaskiya da ƙarya wal huda wad dalal da kuma shiriya daga bata innahu cewa ma'ana akhadha mithaqan nabiyyin me yasa yace innahu bai ce annahu ba saboda mithaq yana zuwa bi ma'anal yamin shi ko duk abin da yazo ba'dal yamini indai inna tazo ba'dal yamini labudda an takuna maksura haka baka cewa wallahi anni sadiqu sai kace wallahi inni ko yawa shi yasa nan malamin ya kawo innahu bai ce annahu ba saboda maganar mithaq sai ce innahu in ba'atha Allah to kun ga nan shine nake ga mana da su cewa malamin sa'idi ya fassara wancan lama yawa lama nan ma dinnan abin nan ma dinnan shartiyya ce sai ce in ba'atha Allah rasulan in Allah ya aika manzo musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskata abin da ke tare da su an yu'minu bihi su imani da shi wa yusaddiquhu su gaskata shi wa ya'khudhu dhalika ala umamihi to kun ga zancen ya fito su dauki wannan alƙawarin akan mutanen su mabiyan su duk wata al'umma annabinta wannan alƙawarin da ya dauko daga Allah to ya shafe ta don haka sai ya gaya musu cewa lalle akwai annabi zai zo wannan kun ga nassin abinda Allah yake faɗa mana a suratul a'raf ayan nan da karanto alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injili wannan ayya nuna mana qat'an mu ba mu da kokonto mu musulmi akan cewa a cikin at-taura da injila wallahi tallahi akwai sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an rubuta an ba da labarin zuwansa wannan duk musulmi bai halatta yi ma kokonton wannan ba amma yanzu at-taurar yanzu da take hannun yahudu injilar yanzu daga hannun kirista akwai wannan ko babu a ciki sun goge amma tabbas akwai me yasa zamu ce tabbas saboda mu mun yadda me yasa muka yadda da at-taurar ba qur'ani bane to qur'anin ne shi ya gaya mana cewa akwai wannan zance a ciki don haka ko mun gani ko bamu gani ba yana cikin abin da suka goge ko suka yi tahrifin sa sawa'un irin tahrifin nawa muka ambata jiya ta'rifin iftira'i na asali a kawo abin da Allah bai faɗa ba a dangana masa da tahrif al-lafzi da kuma at-tahrif al-ma'ani to kowanne sun yi shi a cikin at-taura da kuma injila din nan zaka tabbas su ne suka goge abin da yake ciki Allah madauki mallan sa'adi yake cewa in ba'atha Allahu rasulan musaddiqan lima ma'ahum an yu'minu bihi wa yusaddiquhu wa ya'khudhu dhalika ala umamihi sai ce fal anbiya'u alaihim as-salatu was-salam su annabawa قد اوجب الله عليهم الا يا وجبتا مسو ان يؤمن بعضهم ببعض cewa sashin su su imani da sashi kamar da an bata dazu wannan annabi yana nan zamanin sa ne in wani annabin yazo to wancan annabin na farko ya bi wanda ya bi zo bayan sa shi ya riga ya karbo wannan abun su wa yusaddiqu ba'dhum ba'dha sashin su ma ya gaskata sashi ya anna jami'a ma indahum huwa min indillah domin ku duk abin da ke tare da su daga Allah ne in sako ɗaya aka ba ku kuma kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dama na'nu ma'asharal anbiya abna'u illati mu taron annabawa abna'u illat kamar ƴaƴan kishiya muke ƴaƴan kishiya da kishiya ma'ana wanda yake uban su ɗaya amma uwa kowa da tasa shine abna'u illat illat ana nufin kishiyoyi a larabci ma'ana uba ɗaya tauhidi uwa ɗaya uwa daban-daban shari'a yawa sun haɗu a tauhidi duk annabawa da tauhidi suka zo amma a shari'a wajen abin da shafi halal da haram agun wani annabin wannan halal ne agun wani annabin wannan haram ne to shine abin da yake nufi don haka ashe Allah ya karɓi alƙawari daga wasu dama suna gaskata sashi li anna jami'a ma indahum huwa min indillah domin duk abin da yake daga gare su daga Allah yake wa kullu ma huwa min indillah kuma duk abin da yake daga Allah yake yajibu tasdiqu bihi wal iman wajibi ne a gaskata shi a yi imani da shi fahum kashai'il wahidi don haka su annabawa kamar abu ɗaya ne kamar abu ɗaya ne ba wani bambanci misal Allah muke gaya mana dama amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir azwa an ba bina wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum yawa kun ga wannan ya nuna mana cewa ashe babu bambanci tsakanin wannan annabi da wannan annabi wajen imani amma wajen aiki fa me zamu yi da shi aiki da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kenan. To sai ce fahum ka shay'il wahidi fa ala hadha qad ulima. Bisa wannan sai mu san cewa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa khatamuhum. Cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine khatamin annabawa. Khatam anan ma'ana me ake nufi? Bihi khutima annubuwa. Da shi aka cike annabci an rufe babu wani annabi zai banda karka dauki fassarar ɗan Ahmadiyya al-Qadiyaniyya da suke cewa khatam abin da ake nufi ai shine zoben wai da shi ma abin daga wata fassarar ma da suka faɗa wai da shi ake gaskata sauran annabawa shine ma'ana ma'ana sai ta hanyar sa zaka gaskata sauran annabawa kawai shikenan abin da ake nufi don haka baya hana wani annabi a bayan sa kuyale dai wannan zance mun yi shi kwanaki ko yau sai ce fa kullul anbiya'i dukkan annabawa alaihi wassalatu wassalam law adrakuhu da za su hadu da shi su riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la wajaba alaihim al-imanu bihi da wajibi ne akan su su imani da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattiba'uhu da biyayya gare shi wa nusratuhu da kuma taimaka masa wa kana huwa imamuhum wa muqaddamuhum wa matbu'uhum kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su shine kamar mukaddamin su mana shine a gaban su jagoran su sannan kuma shine abin bin su shi suka sa a gaban shi suke bi duk wani annabi wajibi ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun tuna kissar annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani sai ga sayyidina Umar da wasu scrolls wasu yan takardu na daddu da yake akwai at-taura a jiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci hankalinsa ya dugunzuma yace amutahawikuna fiha ibn al-khattab yanzu har kun rude dangane da wannan sakon da laqad ji'tukum biha baydaa naqiya nazo muku da ita wannan milla wannan hanya nazo muku da ita fara tas da ita kal da ita sai ce wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i sai ma da yace na cewa yayi wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda numfashi nake hannunsa da annabi Musa na da rai wallahi ma wasi'ahu me yake nufi da ma wasi'ahu ma'ana ba shi da yalwa bi halatta ba gare shi illa tibai sai dai bi shine ma'anar wannan ma'ana annabi Musa haramun ne a kansa yayi wani abu daban yayi wata shari'a daban sai dai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce yana da wannan ya nuna dukkan annabawa in kun ga a cikin annabawan da Allah ya girmama mana a cikin alkur'ani kuma manzanni manya mu annabi Musa yana ciki ko bayan annabi Ibrahim ba annabi Ibrahim kun san dai ulul azmi ba sai mun shiga mu kuma nufarriqu bainahum din ba yawma ulul azmi nan annabi Nuhu annabi Ibrahim Musa Isa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to a cikin su kun ga yadda Allah ke dauka kalmarin annabi Musa shine aktharul anbiya'i dhikran fil qur'an ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ambata bai kai sunan adadin sunan annabi Musa ba a qur'ani amma duk da haka gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da yana da rai haramun ne gare shi ya bi wata shari'ar ba tawa ba to ina kuma ga wani wanda ba annabi Musa ba ina ga wani wanda ma ba annabi Samson ba ina ga wani wanda ba sahabi ba ina ga wani ba ma waliyin kirki ba Allah sauki Allahul musta'an ya kamata a ji tsoron Allah jama'a sai ce fa kullul anbiya'i alaihim salatu wassalam law adrakuhu law wajaba alaihim al-imanu bihi wattiba'uhu amun yi wannan duka sai ce fa hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja min a'zami ad-dala'ili ala ulwi martabatihi wa jalalati qadrihi wannan aya tana cikin manyan dalilai hujjoji alamomi da suke nuni akan matsayi da girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙadarin da Allah ya bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane yawa a cikin dukkan dan adam da Allah ya halitta ba wanda ya kai shi daraja in dai ku duba da kar ku manta ina nuna muku da za ku zaƙulo muakkadat ko muakkidat da akai amfani da su a wannan aya ta isa ta nuna mana girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ana karfafa magana cewa kowa fa yazo in dai ya same shi wajibi ya da a gare shi shine aka gaya mana fa wa in tuti'uhu tahtadu ashe kenan innal hidayata murtabitatun bihi an rataya mana shiriya ba inda zaka samu shiriya wallahi in ba ta hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to Allah ya kara fahimtar da mu sai ya ce wa annahu afdalul anbiya'i wannan ya nuna mana wannan aya ta kara nuna mana cewa shine mafifici sama da kowanne annabawa sama da dukkan kowanne annabi shine shugaban annabawa wa sayyiduhum shugaban su sallallahu alaihi wasallam lamma qarrarahum ta'ala qalu yayin da Allah ya tabbatar da su ga wannan magana qalu sai suka ce aqrarna ya Allah mun tabbatar mun yadda haka abin yake yanzu kuna tsammanin wani annabi zai karbi wannan alƙawarin daga Allah sannan yazo kuma yace a dai dan gaban Allah din ne tunda muna gaban sa mun daga baya yanzu zamu iya canzawa annabawa ba masu wannan abin bane ai qabilna ma'ana mun karbi ma amartana bihi ala ar-ra's wal ayn mun karbi abin nan da ka umarce mu da shi ba mu da wata ta cewa wannan ala ar-ra's wal ayn ta'biri ne na larabci har yanzu ana amfani da shi in ka ban umarni in ce ala ar-ra's wal ayn ma'ana kamar kace ne sam'an wa ta'ata babu sabani shine ma'ana ala ar-ra's wal ayn qala sai Allahu lahum ma'ana qala Allahu lahum sai Allah ya ce da su fashhadu to ku shaida ala anfusikum ku shaida akan kanku wa ala ummikum akan kuma al'ummominku ku shaida bizalika da wannan sakon cewa kowa yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wani manzo yazo bayan sa ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine na karshe to wajibi ai imani shi sai ce qala sai Allah ya ce wa ana ma'akum min ash-shahidin nima ma'akum ina tare da ku min ash-shahidin a cikin masu shaida Allah ya sa kansa a cikin masu shaidar cewa dole abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka babu tsira faman tawalla ba'da zalika sai Allah ya ce to wanda ya juya baya bayan haka zahirin lafazi kamar yadda na ambata mana zahirin lafazi ay yashmalu al-anbiya ko in ka dauki wannan tunda umumi aka dauko annabawa aka ce to zahirin wannan lafazin ya wannan magana akan cewa har annabawa duk wanda ya juya baya to ga sakamakon sa amma sanin darajar annabawan ne zai sa sai a ce masu tawalli su juya baya daga wannan alƙawarin su waye sai dai a samu daga mabiya annabawan ba annabawan ba kuma ji abu amma wannan tsari ne da Allah ya saba amfani da shi a cikin alƙur'ani in yana so ya kafa hujja akan babban abu to yakan fara da manya-manyan irin a tsarin kamar da Bahaushe ke cewa a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro wannan abu mun sha magana akan sa yadda Allah mabuki ke magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda zai magana akan tauhidi za ku je yana magana da ifradi yana farawa da shi ko walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in ashrakta bi la in ashraka atba'uka ba la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin duka dan Allah da wake wannan mutum amma yan san ba zai ba amma saboda magana ta tauhidi Allah baya wasa da ita da shi yake fara ya nuna wannan abu sannan ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka wannan shi ma ifradi ne ko jam'i ifradi fa in fa'alta sai ce min fa innaka idhan min adh-dhalimin a suratul isra'i da kullum ina nana ta mana ita ma da ya tashi jero abubuwa da ya haramta farko ya fara cewa wala taj'al ma'a allahi ilahan akhar ko fatakuna mene fatalqa fataqud madhmuman mahdhula tun da ya gama cewa kar ku yi zina kar ku kaza a ƙarshe sai ce wala taj'al ma'a allahi ilahan akhar bayan an yi jam'i a ƙarshe da ya bude da ifradi kuma ya rufe da ifradi dan ya nuna mana me ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ake fara wannan magana harkar tauhidi sama da take da kowanne Allah ya sa mu fahimci wannan wannan dai na san mun sha magana akai to haka nan a wannan wuri kun ga zahirin lafazin ya kunshi hadda annabawa amma dole ne mu fassara cewa annabawa ba za su juye baya daga wannan alƙawari ba ana nufin atba'u sai yake cewa faman tawalla ba'da zalika al'ahdi wal mithaqi al mu'akkad bi shahadati min Allah wa min rusulihi wanda duk ya juye baya daga wannan alƙawari wanda aka karfafe shi da shaidar ma daga Allah da kuma manzanni kudu ba ku gani Allah ya yi shaida manzanni sun yi shaida cewa in manzo ya zo wajibi a yi imani da shi zai ce to duk wanda ya juya baya daga wannan fa ulaika humul fasiqun yace fa ala hadha fa kullu man idda'a to ku saurara jama'a da shi wannan zamu rufe wannan magana ta insha Allah ko darasin mu ne fa man kullu man idda'a duk mutumin da yayi da'awar annahu min atba'il anbiya'i cewa shi yana cikin mabiya annabawa kal yahudi wan nasara wa man tabi'ahum da wanda suka biyo bayan su faqad tawallaw an hadha al mithaq al ghalib to sun juya baya daga wannan alƙawari da aka karba a kansu wastahaqqu al fisqa da wannan sun cancanci fisqo ko wannan ya isa nasi akan cewa yahudawa da nasara kafirai ba musulmi bane to haka nan in har an karba alƙawari a kansu akan wannan kuma sun kafirta saboda juya baya to duk wanda kuma yana cikin yana da awar yana cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ina yake da kofar da zai kama wani mutumin daban ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya ce shi hanyarsa ita ce da sunansa kuma ta hanyarsa kawai zai shiga aljanna baya san hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai fada ba ko da bai ce baya so ba in dai watsi da ta manzon Allah sai bi wata daban musamman har ya yi da'awar ga wani ma shine ya halicce shi ya yi da'awar ya bashi sifofi ma ya tsallake manzon Allah bashi sifa irin ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma abin ya wuce iyaka sai ce faqat tawallaw an hadha al-mithaq al-ghalid wastahaqqu al-fisqa al-mujiba lil-khulud fi an-nar sun cancanci fasikancin da yake wajabta mutun ya tabbata a wuta in lam yu'minu in basu imani ba bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hakanan duk wanda bai yadda da cewa ba za a shiga aljanna ba sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muke roƙo ya ƙara tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara kimsa mana fahimta Allah kuma ya taimaki al'ummar musulmi da musulunci a ko ina waɗanda suka karkace daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dawo da su kanta wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to sai mun da gaban mutum ne inda muna da gaban ba ko wani ne da gaban da suka